بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake haduwa a daidai wannan lokaci mun shiga daren alhamis wanda shine daren 12 ga watan jumadal ula shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 13 ga watan November shekarar miladiya 2024 daga wannan masallaci na dandali wato masallacin Umar ibn al-Khattab da ke nan cikin wadan Zaria a inda muke tafsirin alqur'ani mai girma a cikin juzu amma wannan zai kasance darasi na daya kenan insha Allah a cikin tafsiru suratul balad zamu saurari karatun wannan sura mai albarka daga bakin alrama malam Muhammad Nura Musa Sari kama kallah bismillah
a'udhu billahi samiil alim minash shaitaanir rajiim من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
wannan sune ayoyin suratul balad wanda zamu fara tattaunawa kan su insha Allah kafin mu shiga akwai labarin rasuwa da ya iske mu na ɗaya daga cikin dattawan malamai a wannan ƙasa limamin masallacin gwallaga a Bauchi wato Sheikh Ibrahim Idris Imam Allah ya mushi rasuwa da yammacin nan jama'a mu sa shi addu'a ubangiji Allah ya gafarta mushi Allah ya mushi rahama Allah ya karbe shi cikin bayin Allah na gari dattijan arziki ne cikin dattawan mutane da suka yi aiki wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon rayuwarsu Allah ya gafarta mushi da sauran magabatan mu cikin musulmai gabaki daya da ƴan uwanmu da malamanmu da sauran al'umma Allah madauki sarki ya ce la uqsimu bi hadhal balad na rantse da wannan gari wato makka kenan wa anta hillun bi hadhal balad alhali kuwa kai an halasta maka garin wa walidin wa ma walad kuma na rantse da mahaifi da abin da ya haifa laqad khalaqna al-insana fi kabad Allah ya ce hakika mun halicci mutum a cikin wahala a cikin gwagwarmaya
fadar Allah madaukakin sarki la uqsimu bi hadzal balad. Allah yace nayi rantsuwa ko ina rantsuwa da wannan gari. La anan da aka kawo ta malamai suka ce za'idatun fi tawkidil qasam, an ƙara ta ne domin ƙara ma rantsuwar ƙarfi. Ba wai cewa Allah yake yi ba sai nayi rantsuwa ba, tare da cewa an saba fasarawa haka. Amma fasara ingantacciya ga malamai shine cewa wannan lamun din an ƙara ta ne dan ta ƙara ma rantsuwar ƙarfi. Malaman nahwu musamman al-Akhfash yake cewa ai ba zai yi ma a ce a fassara cewa ba rantsuwar bace, domin a wani waje irin wannan rantsuwa ta zo kai tsaye cikin wattini wa zaitun wa turi sinin. Sai Allah ya ce wa hadhal baladi al-amin, Allah ya ce ina rantsuwa da wannan gari mai aminci. Kamar yadda Allah yana amfani da irin wannan salon wajen zance, kamar faɗin sa misali cikin suratul nisa'i, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Kaga nan ma fala wa rabbika, na rantse da ubangijinka. Domin irin tace dai kuma cikin suratul hijri, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malu. Kaga can fala wa rabbika, nan kuma fa wa rabbika, to haka can la uqsimu bi hadzal balad da kuma wa hadzal baladil amin, duk abu dai ne. La uqsimu bi hadzal balad eh take da wa hadzal baladil amin, fala wa rabbika la yu'minuna eh take fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'i, duka rantsuwa ne. Amma a wani wuri an ƙara lamun da taukidil qasami, a wani wuri kuma an wadatu daga karata. Ina fata mun gane wannan. Saboda haka ba wai kore rantsuwa da garin ake ba. Larabawa sun san wannan uslubin. Malaman nahwu da malaman arabiya da sauran malaman tafsiri in suka zo wajen wannan wurin suka ambaci misalai da yawa na waƙe-waƙe da zantukan larabawa waɗanda suka zo a bisa wannan salaf. Kamar wani mashahurin baiti da suke kawowa, tazakkartu laila fa'ataradni sababatun, sai yace wa kada samimul qalbi la yataqaffu, wai ya tuna wata matarsa mai suna laila, sai wani bege da kauna ya bujuro wa zuciyarsa. Wa kada, yace wa kada samimul qalbi, cikin kokon zuciyarsa ya kusa, la ya taqatta, ma'ana kada an ya taqatta, sai ya ce amma la ya taqatta. To da ka taukidil qasami ne. Wani lokaci akan kawo irin wannan rantsuwar sai a ƙara da alhamza ne wata kimna sila, kamar yadda Allah ya ce ma mana aka Allah tasjuda in amartuk, akan ƙara ita lamun din kuma sai a ƙara mata da alhamza tasira, ma mana aka in Allah tasjuda in amartuk, ta cikin suratu A'raf kenan ko. To akwai irin ta kuma cikin suratu Sad, fadan Allah ma mana aka an tasjuda, kaga can aka ce Allah tasjuda, da haka wannan lamun din ita ma ƙari ce taukidil kalam. Akwai cikin wasu masu ƙira'a cikin tabi'ai, akwai Al-Hasan al-Basri da Al-A'mash. Al-Hasan al-Basri sanannen malami da kuma Sulaiman al-A'mash rahmatullahi alayhima suna karantawa, da kuma Ibn Kathir ta wata hanya daga cikin hanyoyin karatunsa yana karanta wannan wajen maimakon la uqsimu, yana karanta shi da la uqsimu, sai cira alu, wannan alifun din na madda, sai kuma la uqsimu, sai zama li'irabun wajen, ko dai ya zama lamun ce ta taukidi ta rantsuwa, ko kuma ya zama wato lamun ce ta jawabul qasami muqaddar, wanda za a kaddara shi cewa la'ana uqsimu, wallahi ni ubangiji inji Allah ina rantsuwa. Kuma irin wannan yana nan da yawa a cikin larabci, kamar ma a cikin suratul Yunus fa dan Allah qul law sha'a Allahu ma talawtu alaykum wala adrakum, to wasu na karanta wala adrakum bihi. A take shi dai lamu wannan ta la uqsimu ma'anarta kenan a gu malaman Qur'ani da tafsiri da malaman Arabiya cewa ƙari ce domin nuna ƙarfin rantsuwa haka ce za'ida abinda suke nufi da shi a ƙaidar Larabci shine abinda kuma bi shi ma'ana za ta fito amma ana ƙara shi saboda wani hikimar zance bai nufin wai an yi an tuhumi Qur'ani cewa akwai wani hashu akwai wani zance ya sashe a cikin sa ana bayani ne akan tsarin yadda yaren yake wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wasu kuma suka ce a'a nafyi ne da gaske huwa nafyun sayyu an hakaito wannan daga makki makkiyu da kuma mujahid kamar yadda ibnu najih ne ba da labari daga mujahid cewa su suna ganin nafyi ne cikakke al-imamul qadi abubakar ibnu al-arabi a cikin ahkamul qur'an shi ya karkata zuwa ga wannan fassara cewa nafyu ne kamar Allah yana cewa ne la uqsimu bihadhal baladi amma ba iya zancen ba sai ka hada da aya ta gaba wal halu sai zama wawun din maimakon wawun ce itrabiyya kamar da zamu zo mu ji sai ta zama wawun ce haliya la uqsimu bihadhal baladi wa anta hillun bihadhal baladi wato ina ran ba zan rantse da wannan garin ba sai in kana cikin garin wato alfarmar garin tana da alaka da kasancewarka ne a cikin sa shi yasa har ya samu darajar rantse da shi amma ran da ka bar garin to na daina rantsuwa da shi wannan wata fassara ce da wasu malamai suka yi cewa ma'anar shi la uqsimu bihadhal baladi idza lam takun fi ba zan rantse da wannan gari ba in baka cikin sa wallahu a'lam akwai zance na uku game da ma'anan la'a wanda wasu suka ce yana nufin zancen da ke can gaba fadin Allah ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad mutum da ake mishi wannan zancen to shi ake maiwa da martani akan ƙaryata tashin alkiyama sai ya zama kamar Allah yana cewa ne la sai ai full stop ba haka zancen yake ba uqsimu bihadhal balad na rantse da wannan garin akwai wannan zance cewa la din zaman kanta take haka saka wata alamar wato cikar zance kamar aya sai da mala zance ne mai zaman kanshi kamar Allah yana cewa game da zancen da za a da gaba da cewa ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad shi mutun yana ganin kamar ba wanda ya isa da shi sai Allah ya ce la ai ba haka abun yake ba akwai wanda ya isa da shi kuma sai Allah ya ƙara ƙarfin wannan magana da cewa uqsimu bihadhal balad wannan fassara ce ita ma daga wasu malamai da suka fassara wallahu alam amma dai fassara mafi inganci ita ce wacce ta farko ita ce mashuhuriya ita ce abinda ake hakaitowa ko da yaushe daga gun mafi yawan malaman tafsiri wallahu alam Allah ya ce wa anta hillun la uqsimu bihadhal balad wa anta hillun bihadhal balad wannan suka ce jumla ce mu'taraba zance ne da ya shiga tsakankani la uqsimu bihadhal balad da aya ta uku ita ce wa walidin wa ma walad su bin duka rantsuwa ne amma an gitta a tsakankanin su an gitta wannan zance na jumla mu'taraba sai da wawun anan wawun ce i'tirabiyya to me ma'anan i'tirad shine wato zance ya bujiro a tsakankani a tsakankanin wasu maganganu masu alaka da juna shine i'tirad kaman kana cikin zance sai kuma ka dakata kai wata magana da bata cikin tsarin wannan zancen sai kuma koma kan asalin maganarka to shine ma'anan i'tirad a larabci to da yace wa anta hillun bi hadhal balad malamai suka ce i'tiradi to ne ma'anan wannan i'tiradin na hillun cewa wa anta kuma kai hillun an halasta maka bi hadhal balad da haka na fasara da Hausa amma ko su fasari daban zamu ji su a yanzu insha Allah malamai suka ce zai iya yuwa ya zama hillun hillun anan masdari ne na ahalla yuhillu fa huwa hillun bima'ana abaha an halasta kamar Allah yana cewa ne Allah yana mamakin yadda mutanen Makka suka halasta alfarmar Makka, indai ana magana ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Makka gari ne mai alfarma, sun yi amana da wannan alfarma cewa ba a tsuntuwa, ba a kashe tsuntsu ko dabba farauta, ba a tumbike wani tsuro a Makka, koda wani yayi laifi a cikin al'umman Makka, idan ta kama za a yi mishi kisasi ko za a yi mishi haddi tun a jahiliya, ne za a mishi bulala ko kisa ko na makamancin haka, to sai an fita da shi an kai shi wajen harami, kamar da suka yi Makhabbab sahaba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za su kashe shi sai su fita da shi daga cikin harami. Sun yi imani da wannan tun a jahiliya, amma me yasa yanzu suka halasta wa kansu cewa da za su samu hanya sun kashe ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Wato kai ne kadai baka da wannan alfarma? Saboda Allah yana mamaki kuma yana ma mushrikai gugar zana cewa ashe ka'idar da kuke tafiya a kanta ta cewa Makka gari ne mai alfarma, to ka'ida ce ta son zuciya da zalunci. Shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda ya saba wa gumakanku, shi kuna ganin bai da wannan alfarmar, to annan wanda tace ma'ana ta farko, kamar Allah yana cewa ne mutanen Makka sun sanya alfarmar garin Makka ta zama kai bata kanka, kai jininka ya halasta. Abun mamaki da irin wannan hukuncin da suke, wa anta hillun bi hadal balad, alhalin kai an halasta jininka a Makka, an shayi mitin dan a kashe ka, an yi niyya ba ɗaya ba ba biyu, wani makuru kan ladina kafaru liyuzbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, ana son ya za a yi a kama ka a daure ka ko a kore ka ko kuma a kashe ka, wayan kuruna wayan kurulla makirci iri iri. To shine Allah yake cewa wa anta hillun bi hadal balad, alhalin kai alfarmar da Allah ya sanya a wannan gari mushrikai sun cire ta daga kanka. Fasara ta farko kenan, wa anta hillun bi hadal balad, ko kuma ya zama wancan a matsayin shi na masdari kenan, ko kuma ya zama ismun ne mushtaqqun min al-hilli alladhi huwa diddul man'i, al-hillu abinda ya halasta, halla ya hillu diddul man'i, ai ma'anar shi zai zama a wannan karan anta hillun fi tabi'ati al-qatl fil balad, sai zama al-bashir ne Allah yake masa cewa kar ka damu, akwai wata rana da Allah zai halasta maka alfarmar garin nan, za ka shigo shi kuma ka ci su da yaki. Sai zama bushara ce tun yana Makka cewa Allah zai halasta mishi alfarmar garin idan ya zo fatu Makka. Kuma haka ya faru a aikace, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo fatu Makka, Allah ya halasta mishi garin, kuma yake faɗa a cikin hadisi yake cewa inna makkata lam tuhilla li ahadin qabli wa lan tuhilla li ahadin ba'd, lalle Makka bata taba halasta ga wani gabani na ba, kuma ba ta sake halasta ga wani bayana ba, wa inna ma uhillat li sa'atan min nahari, ni din ma Allah ya bani dama ne iya wasu awoyi kawai na wuni in yi abinda zan yi, alfarmata ta dawo kamar yadda Allah ya yi tun farko. Saboda haka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan shiga Makka sai ya shiga yana mai kankan da kai, yana mai sunkuyar da kansa akan raƙumarsa, saboda tawalu da nuna girman Allah, bai jin kansa cewa ya isa, duk da Allah ya nuna masa shi isasshe. To haka yake so bawa ya zama da tawalu, duk sanda Allah ya ƙara masa wata falala da wata ni'ima, to ya ƙara risnawa a gaban Ubangijinsa. Saboda haka fassara ta ainihin wato wa anta hillu bi hadal balad ta biyu ita ce wato cewa Allah yana masa alƙawari da bishara akan cewa sayumakkiruhu min hadal balad fil mustaqbal, Allah zai bashi dama akan wannan wato gari a nan gaba, amma sai ya ta'abiri da kamar yanzu ne saboda tabbatar da cewa abin yana zuwa, bai ce wa anta sayahillu laka hadal balad ba, kamar yadda ya ce innaka mayyitun, bai ce innaka satamutu ba, innaka mayyitun wa innahum mayyituna, dan tabbatar da cewa lalle abin zai faru babu makawa. Fasara ta biyu kenan ta wa anta hillun. Ta uku zai kuma yiwa cewa ma'anarsa wa anta hillun ai wa anta sakinun fi hadha albalad, La uqsimu bihadha albalad, ina rantsuwa da wannan gari. Wa anta sakinun bihadha albalad, garin nan ya cancanci rantsai da shi saboda alfarman zamanka a cikin garin. Garin nan ya samu wata daraja madawwamiya saboda zamanka a wannan garin. Wa anta hillun ay wa anta sakinun fi hadha albalad, wannan fasara ce ga magari sosai a cikin malamai masu tafsiri da masu wa'azi, cewa Allah yana nufin wannan rantsuwa kaidi ce da zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin. Amma Imam Ibn Ashur ya kawo wata mulahaza mai ƙarfi da yazo ya ambaci wannan fasara a cikin littafinsa na tafsiri at-tahrir wa tanwir, sai yake cewa wa hadha ta'wilun jamil, wannan fasara ce mai kyau. Law sa'ada alayhi thubutu isti'mali hil bi ma'ana hal, yace da a ce akwai abin da zai ƙara wa fasara ƙarfi shine alaliba, a ga cewa larabawa sukan yi amfani da lafazin hillu suna nufin halu, domin alhal ma'anan shi al-iqamatu fi makanin, mutum ya zama mazaunin gari sai a ce innahu halun fil balad. To ko larabawa sukan faɗi hillun da ma'ana halun, sai ce wa hadha lam yarid fi kutubil lugha, wannan ma'anar ba a same ta a littattafan dictionaries na larabci abin dogara wajen sanin keke da keken ma'anar kalmomin larabci ba. Ya buga misali ya ce kamar mene, misalu sahah, kamar zafin as-sahah, mutane sukan ce as-sihah, amma as-sahahu ne, as-sahah babban littafi da cikin qawamis na larabci. Wal lisan da lisanul arab na ibnu منظور الإفريقي والقاموس ده القاموس المحيط نفي روزابادي ومفردات الراجب ده لتاف مفردات ألفاظ القرآن نا الراجب الأصفهان ولن ندك primary sources لي وتو منظر تاتي تتوشي وجنغاني معنى كلمو من العربشي أبسال تنظر العربشي نفسها وكما دك النص انكو كوما كبن تكا zaga cewa kalmar hillu a cikin su ba a fassara ta da ma'anar halu, ba a ce ita da halu suna matsayin synonyms bane. Al-hillu shine dai wancan halastawa ko kuma hanawa, su kuma halu ma'anar al-muqim ko al-iqama. Ce to saboda haka wannan fassarar duk da yaduwar ta, to amma dai mu sani ba ta da madogara a larabci. Yace wa lam yu'arrij alayhi sahibul kashsha, hakanan al-imam az-zamakhshari jarullah az-zamakhshari bai tafsirin al-kashaf an haƙaiƙi tanzil, wanda yana bada muhimmanci a cikin wannan tafin nashi na tafsiri da kuma cikin tafin asasul balaga, yana bada muhimmanci wajen fassara ma'anar kalmomi da yazo bai ambaci wannan a matsayin abin da yake fassara ce abin dogara. To anan abin da yake so na nuna mana jama'a shine kun ga ita harkar ilimi ba a yin ta da garaji, ba a yin ta da kuma kawai a ci barkatai, tana buƙatar natsuwa, tana kuma buƙatar komawa zuwa ga masana. In ba ka ba sai mutane su yi tabbatar abubuwa a yi ta ji daɗi da su a kan matsaloli wanda kuma a asalin karatu ma ba haka suke. Saboda haka yana da kyau mutane musamman ‘yan uwana ɗalibai da masu karambani da ma sauran masana cewa mu shiga taitayinmu a cikin mas'ala da shafi addini, musamman wajen fassara nassoshin Alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mu kasance masu dogara ne da abin da ya tabbata ilmanci, mu daina gabatar da zatonmu ko abin da kawai muka yi preempting minds ɗin mu akai, ko abin da kawai ka saba ji a gari, ta yi ba haka bane fassararsa, ta yi ba yi da madogara ne ƙarfi, ta yi kuma wato akwai abin da ya fi shi ƙarfi. Saboda haka mu zama masu komawa zuwa ga malamai da masana da masu rubuce-rubucen da duniyar ilimi ta yadda da iliminsu, kafin mu iya fassara nassoshin Alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kisa yana da hadari kwarai, ina abin da mutane suke tsammanin cewa za su iya yin addini, za su iya fahimtar musulunci, ko kuma har su tsoma baki su yi magana a kan matsala addini ba tare da dogara da maganganun malamai ba. Har ka zuciya cewa mu ba ruwanmu da malamai, to wannan alama ce akan cewa ba ilimi yake yi ba, abin da yake ba sunan shi ilimi ba. ilimin yuwa nesa kuma da maganganun malamai su malaman nan su Allah ya daura ma alhakin fassara me Allah yake nufi su Allah ya daura ma wannan alhakin kamar da Allah ya daura alhakin jagorancin bayinsa ga shugabanni ya daura alhakin wato taimaka ma talakawa cikin bayinsa akan mawadata sai kuma ya daura alhakin fassara ma'anar addinin sa akan malamai zo raka ba didi bane mutum ya fito kawai ikirarin cewa shi ba ruwan shi da malamai Allah bai aika malamai ba gaskiya ne Allah bai aika malamai ba amma Allah ya wakilta malamai a matsayin magada ga waɗanda ya aika ya kuma ba su amanar wannan addini cewa la tubayyinunahu linnasi wala taktumunahu to amma wani gama gari ko dalibi ko dan sarar fadi bai iya wadatuwa daga maganganun malamai yadda kasan dai talaka bai iya wadatuwa daga alfarma da kyautatawar masu wadata bai iya wadatuwa in ko har yace ya wadatu to zai jiga ta ba dan kana ba a ce ga masu wadata suna raba zakka suna sadaka suna kyauta shi kuma saboda tsabar girman kai yace baya so zai iya yace haka ko amma kuma jikin shi zai ga masa to haka duk wanda yace shi ba ruwan shi da malamai zai addinin sa shi ba ruwan shi da malamai to wannan tabbas addinin sa zai shiga cikin garari ba dan karam ba Allah ya kyauta to wannan fassara kenan ta uku ko tuna ganin baraba ta haka wa hadal balad al amin wa anta hilun bi hadal balad to cewa da yi bi hadal balad kaga ya ambaci balad yanzu su biyu yace la uqsimu bi hadal balad wannan garin al isharatu bil qarib wa anta hilun bi hadal balad isa ke cewa kuma kai alhalin an halasta maka wannan garin kaga ya ambaci garin hasubi ba tare da an ayyana wani gari bane to amma abin da yake mutawatiri shine makka ake magana ba wani gari ba amma yayi ishara da qarib saboda abin da ke cikin kwakwalwar mai saurare duk mai saurare kamar ya san garin da ake nufi domin duk sanda aka kawo balad a cikin alqur'ani to yakan koma zuwa ga wannan gari قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وامرت ان اكون من المسلمين cikin nahal ko eh mana cikin nam le cikin nam umirtu an akuna min al muslimin cikin nam kaga Allah yace annabi kace musu qul kace musu inma kadai umirtu an umurce ni an a'budu rabb hadhihi al baldati bota ubangijin wacan nan garin allazi harramaha ubangijin da yasa magarin alfarmaccin da su suka halasta da muka ji wa anta hillun allazi harramaha Allah yace kace kuma menene wannu tana kuna min al muslimina wa an atlu al qur'an kuma an ce zama ɗaya daga cikin musulmai to kaga annan aka kira shi da suna hadhil baldati to mu fahimci wani abu anan kuma bambanci dan kankani tsakanin menene albalad da kuma albaldatu wani guri an kira maka da suna albalad kamar anan wani guri an kira ta da suna albaldatu kamar a cikin sautin namlin da muka ji to bambanci ne kankani mai ban sha'awa haka ce albalad za a yi malamun fataha baladu yana nufin duk wani gari da ya amsa sunan gari akwai rayuwa akwai al'umma akwai kasuwanni akwai hukuma akwai harkokin yau da kullun sai a kira shi da suna albaladu to kuma wani sashe na garin da yake banta da wani abu wanda wani bai ke banta da shi ba sai a ce albaldatu kamar misali yanzu aka ce Zaria kaga ake cewa take da tun in ka baro Kaduna tun daga gwargwaje har zadi kenan ko in zaka raba haka duka sunan shi Zaria wataƙila kuma kai hanyar Sokoto wataƙila za a ce har shika asibiti duk Zaria ne ko babu kasar ana ne ko in kai hanyar Jos wataƙila a ce har Dambo makabarta wataƙila a bisa kwatance na to wannan duka sunan shi Balad Zaria amma yanzu tunin wada za a ce mata Balda wani sashe ne na birnin Zaria saboda Allah ya ce albalad to shine duka makka da uwar garin da kuma anguwanni da ke gefe gefe to amma da aka ce albaldatu kaga sai aka ambaci abin da ke nizar balda din allazi harramaha, ba duk inda ake cewa Makka ne a yanzu yake harami ba, akwai inda garin ya kawo amma ya fita daga iyaka harami, to da aka ce albalda sai aka kawo irin abin da yake cewa annatul mubayyin, aka ce allazi harramaha, wannan ubangiji da ya kebance garin da alfarma ta musamman. To akwai yanzu inda zaka yi ganin ya amsa sunan Makka amma kuma ya fita daga inda ake ce ma harami, kamar yadda wataƙila za ku inda ya amsa sunan Zaria amma kuma hala ba Zaria local government ba ne, wataƙila ma su ba ne ko sabon gari ko Igabi ko Giwa, ko mun gane, to shine kuma mu tsakanin baldatu da albalad, mun kuma aka ce bilad to ya zama jam'i ko buldan, wallahu a'lam. To ne daga ji an faɗi balda a cikin Ƙur'ani da alif da lam ko albalad, to Makka ake nufi, amma inda ya zo babu alif da lam yana iya nufin wani gari daban kamar baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kaga ana magana ne akan Saba'i ko ba akan Makka bane, wallahu a'lam. Wa walidin wa ma walad, Allah ya ce wa walidin, kuma na rantse da mahaifi, wa ma walad da abin da ya haifa. Nan ma malamai sun yi saɓani game da fassarar wannan aya akan zantuka daban-daban. Na farko wasu suka ce abin da ake nufi da alwalid wa ma walad, cewa Allah yake wa walidin, kuma ina rantsewa da mahaifi, wa ma walad wanda bai haihu ba, ina rantsuwa da uba wanda ya yi aure amma bai samu haihuwa ba, kamar ya bambanta da sauran masu aure. Wasu suka ce da shi ake anan, wato mazaje da mata bakararai Allah ya yi rantsuwa da su, kasancewarsu wasu ke ɓantattu ne a cikin sauran mutane. Allah yana baiwa duk ma'aurata galibi kyautar ‘ya’ya, ya hagu liman ya sha’u inatan ko ya hagu liman ya sha’u zukur au zai wuzin zukura nan wa’inasa, sai kuma Allah cikin hikimarsa da iyawarsa in ya gara ma kuma sai ya ware wasu, shi ne cewa ya ji alu man ya sha’u a ƙima, wasu kuma sai Allah ya hana su ‘ya’ya sai sun kai sun kawo sun kai goro sun kai bari, Allah ya so ya ba su, kamar yadda ma annabawa kamar su annabi Zakariya, kamar Ali Imran, in kuma Allah ya ga dama ko mun kai wasu goro da bari ya hana su da wata hikimarsa da wata buwayarsa, da su ne Allah ya ware a nan ya rantse da su. Saboda sai zama ma a nan nafiya ce wa walidin da kuma mahaifi, wa ma walad wanda bai haihu ba, yana nuna cewa kenan hatta wanda bai haihu ba ana iya ce mishi mahaifi in ya kai girma da shekaru da dattakun a kira shi mahaifi, domin dama ita haihuwa in an tashi haihuwa ba mutum ɗaya ake haifan mawa ba, ana haifan ma dangi ne, kamar yadda Allah maɗauki sarki yake cewa game da ainihin wato a shayarwa, me Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, wanda aka yi masa haihuwa bai ce wa alal abi ba, sai ce wa alal mauludi lahu, wanda aka yi masa haihuwa wajibi ne ya ciyar ya bada sutura, wanda aka masa haihuwan nan ta yi ba shi ne mahaifin biological ba, ta yi kaka ne, ta yi wa ne, ta yi gidan marayu ne, ta yi wani ne haka, kamar da kai ma in ka zo za ka ba da labari sai ka ce ai an mana haihuwa, alaƙa ka ce ta haihu ko matan wanka ko wata surukar mahaifiyarka, amma duka an mana haihuwa za a ce ko sai a yi muku barka. To akwai wannan fassara an samu ta daga Ikrima a cikin malamai a cikin tabi'ai. Ibn Abbas ya ce alwalid wa walidin shine annabi Adam alaihi salam, shine walid na farko wato mahaifin duk duniyar nan, wa ma walad da kuma dukkanin zurriyarsa gaba daya, kuma Allah yana rantsuwa da dukkan dan adam kenan, wa walidin da annabi Adam, wa ma walad da kuma dukkanin zurriyarsa. Haka aka ruwaito wannan fassara daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kuma take cikin littafin Mustadrak na Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisabi. Wasu suka ce wannan fassara tana kan duk wani mutum da ya yi aure ya haihu, wa walidin wa ma walad, da duk wani mahaifi wama walad da abin da ya haifa walidin wama walad wasu malamai sun yi wani za'i mai ban sha'awa game da fassarar nan cewa a'a ya kamata a duba alakar wannan rantsuwa da abin da ya gabata an ambaci garin makka a kebance an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na da mafi daraja da aka haifa a makka ba ma a makka ba a duk duniya saboda su suna ganin wannan rantsuwa ta walidin wa ma walad lalle a nemo alaka ta da garin makka saboda suka ce abinda ake nufi da alwalid shine Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin sa na wanda ya kafa garin makka ko kuma wanda ƴaƴansa Isma'ilu ɗansa da mahaifin Isma'ilu Hajar shine suka kafa garin makka ko kamar yadda muka sani a tarihance annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma Allah ma ya ambata fadin Allah inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram annabi Ibrahim yayo kaura daga Falastinu Allah ya umarce shi cewa ya dauki Hajaru matarsa da Isma'ilu ɗansa ya je ya aje su a wani wuri fako wanda babu rayuwa a wajen ya taho har inda ake cewa Makka yanzu tsakanin Safa da Marwa anan ya tsaya Allah ya ce mishi to anan za ka aje su ya aje su Allah ya jarabce shi da wannan ainihin jarabawa ya juya ya ba su baya to su ne asalin wanda suka kafa garin Makka saraka wa walidin da wannan mahaifi da Allah ya umarce shi ya kawo ɗansa Makka ya aje wa ma walad to kuma ƴaƴa da zurriyar da wannan ɗa ya haifa suka haifar da garin da ake ce ma Makka shi za ga Annabi Ibrahim a cikin addu'o'insa bai mantawa da wannan garin a matsayin wato garin da ya kafa ko garin da zuriyarsa suka kafa rabbi ij'al hadhal balada amina wajlibni wa baniya an na'budal asnam haka yake cewa musu sai Ibrahim ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama amintacce kuma ka sanya da ni da zuriyata mu gujewa bautar gumaka saboda Ibrahim da Isma'ilu alaihi salam sune asalin wanda suka kafa garin Makka shi kuma Isma'ilu shine wanda ya zama kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani kamar yadda Allah yake cewa millata Ibrahim abikum Ibrahima wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha haka Allah ya bada labari cikin suratul hajj go to kuma fadan Allah madauki sarki ya ila cikin ayat Imran inna awlan nasi bi ibrahima ya Allah yace alladhina tabau wa hadha an-nabiyyu wal ladina amanu mafi cancantar mutanen da suka za su iya yin alfadi cewa mu zuriyar annabi isma'il da zuriyar ibrahima ne sune alladhina tabau wanda suka saura akan al-hanifiyya wanda ba su bauta wa gumaka ba tun kafin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa hadha nabiy to kuma wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wal ladina amanu da kuma mu'minai al muhajirin wal ansar Allah yana ma kafaran Makka gori da yin Allah wadare da zancen cewa suna cewa su jikoki Ibrahim ne suna bauta gumaka annabi Ibrahim kuma shine mafi shahararren mutumin da yake da gumaka sai Allah ya ce mafi cancanta da su ce mu ne zuriyar Ibrahim lal ladina tabau sune wanda suka wanzu akan millata ibrahima hanifa kuma kana ne da mushriki akwai su a makka daya kamar zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wane wa hadha an-nabiy da wannan manzar walladina amanu billahi suka iman da shi saboda ibrahim alaihi salam yayi ta addu'a Allah madaukin sarki ya sanya makka ta zama amintaccen gari ta zama mai wadata abinci da ruwa ta zama kuma gari da ba a shirka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya ruwaito da Hakim an-Naisaburi da al-Imam al-Baihaqi a cikin dalailun nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana da'awatu abi ibrahima wa bushra isa al-masih wa yace wa ru'ya ummi yace ni ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni sakamakon addu'ar babana ne Ibrahim alaihi salam kuma ni ne labarin da annabi Isa yayi wa banu Isra'ila bushara da zuwa na yace kuma ni ne wannan da mahaifiyata ta gani a mafarki me yake ishara yana ishara farko zuwa ga fadin Allah madaukakin sarki game da cewa ni ne addu'ar babana Ibrahim dan Ibrahim yake cewa wa ba'as fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Cikin suratul safi ko cikin suratul baqara cikin suratul baqara yes Allah yace wa ba'ath annabi Ibrahim yace wa ba'athi rasulan ya Allah ka aiko musu da manzo yatlu alaihim ayatika wannan zai dinga karanta maka karanta musu ayoyinka wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su daga shirka wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ya karanta da su qur'ani da sunna kuma ya tsarkake su innaka antal azizul hakim kai Allah mabuwayi ne ko mai hikima ka buwaya zaka iya wannan kuma hikimar kace nabi Ibrahim ya wannan addu'a kuma Allah ya karba shine yake nabi cewa ana da'awatu abi Ibrahim wa bushra Isa ibn Maryama shine mene fadin Isa dan Maryamu shine cikin sautin safi ko da yake cewa wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum annabi Isa dan Maryamu yace da banu Isra'ila ka ambata fadin annabi Isa dan Maryamu ga banu Isra'ila cewa inni rasulullahi ilaikum ni manzon ubangiji ne zuwa gare ku musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati ina mai gasgata abinda ya riga ya ni na attaura mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad kuma na muku bishara da wani manzo da zai zo a baya na sunan sa ahmad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma jawab bi bayati qalu hada sir mubin amma da yake ba su da kirki mutanen banza ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wannan zancen na gaskiya sai suka ce bokanci to wannan shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bushra Isa alaihi salam sannan yace kuma wa ru'yatu ummi mahaifiyarsa Amina tana da cikin sa take ba da labarin cewa tayi mafarki inni ra'aitu anna nuran kharaja min indi aba'a qusura sha naga wani haske ya fita daga jikina ya je ya haskaka manyan gine-ginen kasar sha shine wannan hasken shine haigo da tayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda al'amarin hasken addinin sa ya busa shi ko ya kasar sham a lokacin ita ce kasa kamar a ce wato super power wata muhimmiyar kasa take da civilization take da karfin tattalin arziki da karfin abin nan fada aji a waccan duniya to waɗannan abubuwan guda uku duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace su abin da ya kama ga wannan fassara wannan magana shine fassarar da malamai suka yi akan cewa wa walidin wa ma walad wato annabi Ibrahim alaihi salam wa ma walad da kuma abinda ya haifa abin da ya haifa anan wato sai a kebanta ƴaƴan shi da jikokin shi annabawa so daga suka ce yaquba da ishaqa da ibrahimu da lutu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran salihan bayi wanda suka bi shi akan tauhidin sa wannan fasara tana da ban sha'awa da armashi ko amma ko malamai ba sa ganin ita ce mafi ingancin fasara eh malamai suna ganin dai waccan da yake cewa annabi adam ake nufi to tafi kama da zahirin larabci amma wannan tafi soyuwa ga mutumin da ya karanta abinda aka faɗa a ciki zai ga wannan bayanin da malamai suke wannan da take tuna abinda malamai suka faɗa ne amma kuma suka ce ba ita ce fasara mafi inganci wallahu a'lam Allah ya taimaki malamai sai Allah ya ce inna khalaqnal insana fi kabad ko ha laqad nigo laqad khalaqnal insana na eh haka ne laqad khalaqnal insana fi kabad laqad haqiqa inji Allah ubangiji khalaqnal insana lalle mun halci dan adam fi kabadin a cikin alkabad shine wato almashaqqatu wal ana mal dan adam a cikin wahala a cikin oni asu a cikin gogwarmaya wannan haka Allah madaukin sarki ya halci dan adam malaman tafsiri kamar yanda Ibn Jarir ya kawo a cikin tafsirin sa daga Al-Hasan al-Basri yace yukabidul masa'ib ad-dunya wa shada'id al-akhirah mun halci dan adam dan yayi gogwarmaya da musibin duniya sannan kuma ta lahira ma tana jiran shi a wannan duniyar dan adam yana cikin gogwarmaya ne kullun faɗi tashi ba ji ba gani sannan kuma in an je lahira din ma sai ai wata gurbe bata kare ba to shine yukabidu masaibad dunya wa shada'idal akhir haka ibn jaririn ya ruwaito a wata riwaya yake cewa yukabidu shukra ala sarra wa yukabidu sabra ala darra li'annahu la yakhlu min ahadihima mal sai dan adam ya gogwar maya da hakuri a lokacin kunci da talauci da yunwa da tsoro da fatara da rashin lafiya mun halice shi dan a lokacin ya gogwar maya da hakurkurtar da kansa mun halice shi kuma dan a lokacin wadata da arziki da samun yalwa da sharholiya ya gogwar maya dan yayi godiya ga Allah ce saboda shi dan adam baya wufanta daga ɗayan biyun nan ko dai zan yana cikin halin wadata da halin wato samun abin da yake nema a duniyar nan da halin ni'ima da samun ababen more rayuwa to a lokacin abin da ake nema gare shi shine godiya to ko zaka tara a lokacin godiya sai yayi da gaske zai yi godiya domin godiya ba wai ta nufin kawai dinga cewa alhamdulillah bane ba wai da baki ne kadai godiya ba ana so ya zama bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih Allah ya bashi wadata to tun a cikin zuciyarsa ya zama ya gamsu da abin da Allah ya bashi ya samu wadatar zuci sannan bakinsa ya saba da godewa Allah akan ni'imar da ya masa sannan kuma aikace a ga ya godewa Allah da abin da Allah ya bashi ta hanyar ciyarwa da sadaka da kyauta da taimakon addini da taimakon marayu da lisa'il wal mahru wanda zamu zo mu ji a gaba a falakata hamal aqab idan kuma Allah ya bashi shugabanci ya bashi karfin mulki to nan ma ana so a ga ya godewa Allah ya gode a aikace ya gode a zuciya ya gode da hannu kisa aka bada labarin cewa annabi Sulaiman da mahaifinsa Dawud alaihi assalam annabawa ne na Allah kuma Allah ya ba su karfin mulki da sarauta saboda sai kasance masu yabawa Allah da tukuncin bautar da suke masa nabi Dawud ya kasance shi ya fi kowa azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumin annabi Dawud shine mafi kyan azumi ya fi kowa yawan sallar dare nabi ya ce sallar dare annabi Dawud ya ce mafi kyan sallar dare haka nan ɗansa annabi Sulaiman ya kasance da Allah ya bashi ƙarfin soja Allah ya yassare mishi hatta tsuntsaye da dabbobi da aljanu da duwatsu da ifritai ya mutu ma shekara guda ba a san ya mutu saboda kwarjini da Allah ya mishi falan baka bina alaihi mauta madallahu ala mauti dabbatul ardi ta'kulu min sa'at malamin tafsiri suka ce sai dai shekara a zaune akan karaga ba wanda ya daga ido ya kalla ya ga bacci yake gengedi yake ashe ya mutu sai da wannan kwagiri sai da gara ta cinye shi ya fadi sannan aka gane cewa ya mutu saboda aba kurjin da Allah ya mishi Allah bai taba wani sarki mai kurjin na shi kama sai ya kasance mai yawan bauta Allah ta hanyar jihadi mai yawan bauta Allah ta hanyar sadaka da kyauta da tausiya wa talakawa iza Allah yake yaban shi shi da uba Allah yace game da Dawud innahu kana ni'mal abdu innahu awwab to yace innahu kana shakira ko Allah ya yabe shi da godiya da komawa ga Allah to haka idan Allah ya ba mutum ilimi ana so a ga yayi aiki da shi ka'in da na'in saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ma gwani ne wajen aiki da duk abin da Allah ya ce ya aiki da shi sai ya aiki da shi yana sallar dare haka ba kai shi sita kumbura yana kyauta har ya zama ba yi da komai ya bayar ya kwana da yunwa iyalan shi su kwana ba su ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiki da dukkanin abin da Allah ya ce ya aiki da shi da Aisha ta ce me yasa kake matsawa kanka ne yace afala akunu abdan shakura to wannan godiya tana da wahala kwarai sai mutum yayi da gaske domin kuma shedan zai zo ya busashe mutum in arziki ne nuna maka cewa in ka bayar zai kare a shaitanu ya ido kuma alfaqara idan mulki ne nuna maka cewa in baka tsorata mutane ka firgita su kai zalunci ba za su raina ka idan ilimi ne nan ma ya zo maka ta tariya da sauransu to duk wata ni'ima da Allah ya baka sai ka ta yin gogoriyo akan neman wato biyan haƙƙinta na godiya a wata riwaya daga Hassan al-Basri yake cewa lam yakhliqullahu khalqan yukabidu ma yukabidu ibn adam Allah bai halicci wata halitta dake shan wahala a rayuwar duniya kamar dan adam duk wata da kake gani kana tausaya mata to wahalar take sha ba ta kai wahalar kai dan adam da kake sha da kuma wahalar abin da ke jiranka in baka yi abin da ya dace al-insan da aka ce anan da Allah yake cewa cewa laqad khalaqnal insana al-insan ko dai zama dan adam na farko shine baban mu Adamu alaihi salam sai zama ya gadar mana da wahalar da ya sha ko kuma ya zama dama da mu da shi duka ake nufi kuma kalla annabi Adam da Allah ya halicce shi a aljanna abu na farko da Allah ya mishi shine jaraba wanda Allah ya mai ta doka da ya kafa mishi to ita kanta doka da Allah yake kafa mutane ku yi kaza kar ku yi kaza ku bar kaza na hana kaza na ce ayi kaza to shi kanshi kabari shi kanshi nauyi da aka yake ce mishi at-taklif nauyi ka duba ka ga yadda muke gogwar maya a wajen mu zama muna kan tafarki madaidaici haka Allah da yace manzo Allah sai sama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka ya nabi yace shayyabatni hudun wa akhwatu yace wannan aya ta sa na yi furfura kafin lokacin furba to ka duba ga yadda kake gogwar maya da yin sallar asubahi akan kai ana sanyi jira har sai an yi sallar isha kafin ka tabo ta sabgarka idan kake gogwar maya da yin azumi idan kake gogwar maya da bada zakka a cikin dukiyarka idan kake gogwar maya da guje ma alfasha ma zahara min hawa ma batar duk wannan yana cikin alkabar da muke ciki to Adamu alaihi salam kabar din shi na farko da Allah ya saka shi aljanna Allah ya ce mishi ka ci duk abin da kake so amma kar ka ci daga dan itaciya kaza وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ يَا اللَّهُ يَجِي فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ شَيْطَانٌ يَا زَامَ دَ آدَمُ دَ مَاتَسَ حَوَّاءُ يَسَا سُكَ تِ أَبِنْدَ اللَّهُ يَهَنِسُ daga nan Allah ya fitar da su daga abin da suke ciki na ni'ima da aka ce haisu shi ituma ragadan haisu shi ituma din duk wani abu da kake so gayi nan iya sanka aka fitar da su daga nan aka sauko da su duniya Allah ya ce qulna habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi ku sauka duniya za ku ta gaba da junan ku shi ma wani babi ne a cikin kabari shi ma wani gogwarmaya ne gaba tsakanin talaka mai kudi tsakanin makwabci da makwabci tsakanin malami da malami tsakanin mai kudi da mai kudi tsakanin dan siyasa da dan siyasa inda kaje mutane suna cikin fitina gaba suna ta shan wahala ku Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu daga nan ne Allah ya ce fatalaka adamu bi rabbihi kalimatin fataba alaihi zuwa karshen da kisa sanan ya ce ko so da ka daga nan bala'in mu ya fara ga baki daya a wannan duniya ya zama cewa mai makon da ga komai nan ragadan haisu shi ituma yanzu kuma komai sai an nema babu abin da ka tashi ga gani dole ka je kai noma ko kiwo ko kasuwa ko kwadugo ko aikin gwamnati ko sata ba ke ne daga daga babu da ka yi ba ko bara amma dai baka isa ka zauna ka ci haka nan kawai gaban za ba to ita ce wahala ta farko da dan adam ya samu kansa a ciki wasu malamai suka ce ba wannan wahala yake magana ana magana ne akan wahala ta taklif domin Allah madaukakin sarki da halicci duniya ya halicci sammai da ƙasa ya halicci dan adam yayi cigiya waye zai anshi taklifi inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan ya Allah yace innahu kana zaluman jahula Allah yace mun yi cigiya muka ce sammai ko ƙasa za ku anshi amanar mu suka ce ba za mu iya ba suka ji tsoro suka ce ba za su iya ba wa hamala hal insanu dan adam yace shi ya ji ya gani sai Allah yace dalili shi dan adam ya kasance zaluman ne cuta ne mai cutar kansa ne jahulan mai tsananin rashin sani to wannan nauyin da dan adam ya dauka wa kansa shine fa yake biye da shi ranar alkiyama har ranar alkiyama shine abinda za a yi mana lissafin keke da keke akan shi ranar alkiyama su ko yayin da duk wannan sauran halittun ba su da wani lissafi a lahira to wannan shine kabar hajiri ko dai zama wato wahalar rayuwa da muke sha da kunci da sauransu. Wannan aya tana da sauran bayani ina ganin bari mu batta lokaci ya kure sai mun dawo kanta insha Allah. A darasi na gaba a dai hakuri da ma mun so a ce wato tafsirin tunda kasa ne wanda kusan kowa ya rena shi mun so a ce yana tafiya da gudu. Amma Allah na yayin da zan yi gudu na kasa mun ta yi magana da arama kullun cewa waya zamu yi ne mu rairaye abin kawai ko ai irin tarjuma din da kowa ya saba da tunumin so ga kaga sai ai ta walima to Allah ya sa mu gama lafiya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا وجعله وارثا منا ولا تعرض على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا wa ila nar masirana wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.